Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Saronia, Faraa, Nomad, FM Dalon da Niya. Sai kuma tashar mu ta BOY Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Kuna iya kuma sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da safiyar Alhamis 27 ga watan Yuni shekarar 2019. Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gomel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yanzu dai ga Sarfilu dauke da kanin labarai.
To Daula, Majalisar Dokokin Amurka ta amince da wani kudirin doka da zuma magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico. Yan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrat sun ta kuma hawara a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekara 2020. A cewar wani sabon rahoto, kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta yi wasu shirye-shirye na sake dawowa.
To kanin labarin kenan aka ci. Cikin shirin za a ji batun zargin badakalar kashe makudan kudade da tsohon gwamnan jihar Bauchi ya yi domin sayan kayan binne mamata.
Miliyan 960 aka bayar aka kashe cikin wata 6 don ko wata 5 don sayan likafani.
Za kuma ku ji cewa Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya ce cire tallafin man fetur shine mafi a'ala ga al'ummar Najeriya.
Me za a yi wa mutane? Tallafin mai za a basu ko lantarki za a basu ko titi za a gina musu?
Sai kuma shirin domin iyali wanda Alheri Glass Abdu za ta gabatar, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a ji halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Laraba, Majalisar Dokokin Amurka ta amince da wani kudirin doka da zuma magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico, wanda ya tanaji samar da kasafin wato dala biliyan 4 da kuma wasu sabbin ka'idoji na kula da bakin hauren da aka kama musamman ma kananan yara. Ƙuri'a da aka kaɗan 84 ta amincewa, 8 ta rashin amincewa na zuwa ne bayan da gwamnatin Trump ta sha suka game da rikon sakainar kashin da take yi wa kananan yara da aka kama, sai kuma mutuwar wani mutum da ɗansa daga ƙasar El Salvador waɗanda suka mutu lokacin da suke ƙoƙarin ratsa kogin Rio Grande zuwa ƙasar Amurka. Babu sauran kokanto kan cewa halin da ake ciki akan iyakar Amurka ta kudu babbar matsala ce ta jin kai da kuma ta tsaro, a cewar Senator Richard Shelby dan jam'iyyar Republican daga jihar Alabama, wanda ya kara da cewa babu wata hujjar jinkiri wajen magance matsalar. Masu neman zama 'yan takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara a daren jiya Laraba a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekarar 2020. Dukkaninsu na neman kayar da shugaban kasa Donald Trump bayan yin wa'adin farko a fadar White House. An fi mayar da hankali kan Senator Elizabeth Warren, 'yar majalisa daga arewa maso gabashin jihar Massachusetts, wadda sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin mutane ta nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin wanda ko wadda 'yan Democrat za su zaɓa don karawa da Trump a zaben da za a gudanar na 3 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Senator Elizabeth ta faɗa wa wasu masu kallon muhawarar kai tsaye a birnin Miami na jihar Florida da miliyoyin masu kallonta ta akwatunan talabijin a faɗin ƙasar cewa, ina so in dawo da gwamnatin ga jama'a. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da ke kan gaba a ƙuri'ar jin ra'ayi zai haɗu da sauran masu neman takarar a daren yau Alhamis a fagen muhawarar, ciki har da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da Kamala Harris ta jihar California, sai kuma magajin gari Pete Buttigieg a birnin Indiana da sauran wasu 6. A cewar wani sabon rahoto, kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta yi wasu shirye-shirye na sake dawowa cikin sauri da kuma tsanani fiye da lokacin da ta fara bullowa duniya. Rahoton na sake dawowar ISIS karo na 2 ya duba yiwuwar maido da ta'addanci da cibiyar binciken yaƙi ta ISW ta yi, haka kuma rahoton yayi gargadin cewa zai yi kungiyar ta'addancin IS ta sake mamayar wani yanki a Syria da Iraki inda tunuma ta shiga sake kwato wasu wurare. Rahoton ya ce kungiyar IS cikin tsari ta riga ta kawar da dukkan shugabannin kauyuka da fararen hula waɗanda suka bayo masu yakar kungiyar haɗin kai. Rahoton ya ƙara da cewa ta riga ta akaba haraji ga mazauna yankunan da ke goyen bayanta, tana kuma ci gaba da kawar da fararen hula da kwace ikon wasu wurare a Iraki. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mata uku sun zargi tsohon shugaban kasar Gambia Yahaya Jammeh da yi musu fyaɗe da sauran nau'ikan lalata ta ƙarfi da yaji lokacin da yake kan mulki. Mace ta hudu ta ce wasu hadamansa sun ajiye ta a wani ɗakin otal har na tsawon kwanaki uku don yin lalata da ita ta ƙarfi da yaji. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch da Ƙungiyar Trial International, waɗanda dukkaninsu bi ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne, sun yi hira da matan hudu har ma da wasu tsofaffin jami'ai takwas waɗanda suka ce suna da masaniya akan cin zarafin. Sun faɗi cewa Jami da hadimansa sun bayawa matan kuɗaɗe da kyaututtuka har ma da tallafin karatu da kuma barazanar cewa da za a iya kwacewa nan take. Wasunsu an ba su aiki a matsayin masu raba abin sha da shirya taruka, amma babban aikinsu shi ne su biya wa shugaban ƙasa buƙatunsa na lalata. ‘Yar uwar shugaba Jami, Jimbi Jami, ana zargin ita ce take taimakawa wajen samowa da kula da ‘yan matan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai sake sakawa ƙasar China haraji idan har shi da shugaban China Xi Jinping ba su cimma yarjejeniyar cinikayya ba a lokacin da suka haɗa a ƙarshen makon nan. Trump ya faɗa a wata hirar da gidan talabijin na Fox Business Network jiya Laraba cewa zai ƙara saka haraji kan ƙasar ta gabashin Asiya idan ba su cimma yarjejeniya ba. An shirya shugabannin biyu za su gana a ƙarshen makon nan a gefen taron ƙolin manyan ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki a birnin Osaka na ƙasar Japan. Ganawar tasu ta farko kenan tun bayan wargajewar zaman tattaunawa a watan Mayu. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun ce wasu 'yan ƙuna baƙin wake uku sun kai hari wata hedikwatar 'yan sanda a gudunmu a wato a gundumar kudu maso yamma jiya Laraba, lamarin da ya haddasa musayar wuta ta kashe jami'an tsaro da maharan. Wasu 'yan sanda biyu su ma sun samu rauni a harin da aka kai Loralai, wani ƙaramin gari da ke lardin Baluchistan. Harin da aka kai da sanyin safiya ya faru ne lokacin da ɗan ƙuna baƙin wake ya tayar da nakiyar da ke jikinsa a ƙofar shiga, inda ya baiwa sauran maharan damar shiga ginin mai matuƙar tsaro, a cewar wani jami'in 'yan sandan da ya faɗa murya Amurka ya kuma nemi a sakaye sunansa. 'Yan sanda da ke gadin ginin sun afkawa maharan da harbi suka kashe ɗan ƙuna baƙin waken ɗaya, ɗayan kuma ya tayar da nakiyar jikinsa ya kashe kansa, a cewar jami'in. Daga ƙarshe wani jirgin ruwan ƙasar Jamus na aikin jin ƙai ɗauke da baƙin haure 42 da aka ceto daga gabar tekun Libya ya isa gabar ruwan Italiya bayan da ya watsi da umarnin gwamnatin ƙasar na kar ya shiga. Ya zuwa yammacin jiya Laraba jirgin mai suna Sea Watch 3 ya tsaya a wajen tsibirin Lampedusa. Kaftin ɗin jirgin Corona Racket ta faɗi a kafar Twitter cewa ba ta da sauran zaɓi, jirgin na wata ƙungiya ne mai zaman kanta Sea Watch. Ya kwashe makonni biyu cikin teku saboda babu wata ƙasar Turai da ta amince ta karɓe su.
Filo Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An shiga takaddama a jihar Bauchi tsakanin gwamna Milci da tsohuwar gwamnati kan amfani da makudan kuɗaɗe wajen ɗaukar nauyin binne mamata a jihar. Ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad ɗauke da cikakken rahoton daga Bauchi.
Bakin badakalar kashe kudaden da yawan su ya kai naira miliyan 200,000 da miliyan 300,000, inji cewa kakakin gwamnan jihar Bauchi Dr. Ladan Salihu sun gano hakan ne a takardun bayanai daga sashen kudade na gwamnatin jihar Bauchi. Sannan an kashe waɗannan kudade ne a watanni 3 zuwa 5 na wannan shekara.
Wasu abubuwan kare ba zai ci ba. A misali guda ɗaya kawai zan baku. An yi magana sayen kayayyaki na bisne bayan Allah a makabartu da suke jihar Bauchi. miliyan 960 aka kashe cikin wata 6 ko wata 5 don sayan likafani. Miliyan 1,000 da kusan miliyan 300 1.3 billion a turance aka sake kashewa don sayan katakai wanda aka ce an raba a makabartun da suke cikin jihar Bauchi. Saboda Allah, wannan harka ce ta gwamnati? Ba harka ce ta gwamnati ba, duk inda aka ce wane ya rasu ko wance ta rasu. A cikin gidan ake nemo likafani, wani ma makwabci cikin ihsani ya kawo, a za tafiya a tsaya a bakin hanya a yanki ganye, a yanki a ɗibi itatuwa, a je aiwa bawan Allah ko bawar Allah sutura. Yaushe gwamnati za ta kashe kuɗi sama da biliyan 2 a kan waɗanda suka rasu, amma ba a kashe miliyan 300 a kan sayan magani waɗanda suke raye ba? Waɗannan abubuwa ne waɗanda muka gansu a rubuce a takardun baitul mali na gwamnatin jihar Bauchi. Na tabbatar muku gwamnatin Bala Abdulkadir Muhammad za ta ɗauki dukkan matakai da suka dace don ƙwato waɗannan kuɗaɗen. Ba wani sassauci akan wannan.
Sai dai in ji cewar Ali M. Ali, tsohon mai tallafawa tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar a fannin labaru, ya ce labarin ƙanzon kurege ne, babu tushe balle makama. Inda ya ƙara da cewa batun sayan kayan yin sutura wa mamaci abu ne da suka taras ana yi a jihar.
Na farko dai labarin, gaske magana labarin ƙanzon kurege ne, babu gaske a cikin lamarin nan. Mu alƙalmanmu abinda suka nuna mana a cikin shekaru 4 wanda dan da aka she dan wannan hidima, wanda ita gwamnatin da ta shude ita ma gadan sa ta yi a gwamnatin can baya da ta shude ko da ta zo cikin mulki shekaru 4 da suka shude, sai ta tarar da wannan al'adar, sai da ta duba ya daga abu ne da suke na tallafawa mamata ko iyalansu wanda suka riga mu gidan gaskiya, sai ta ci gaba da wannan lamarin. Amma babu gaskiya a cewa a cikin wata 5 an rukurguza wannan kudin, abu ne ma da hankali ba zai yadda da shi ba. Amma mun yadda da cewa a cikin shekaru 4 a ƙananan hukumomi guda 20 nan aƙalla an kashe kuɗi sama da naira biliyan guda biliyan 1,200,000,000 a kan wannan hidima, sabanin abin da suke cewa an yi haka a cikin wata 5.
Wannan tallafawa da ake yi ma iyalan mamata, kayayyakin ne ake saya ko kuma akan ba da kuɗi ne su saya?
Kayayyakin ne ake saya, kuma kayayyakin nan ba wai kai tsaye ne ake yin su ba, waɗanda suke da ilimin abin su ake ba su sai haka su kawo su a biya su.
Sai dai kuma al'ummar jihar Bauchi suna mamakin jin cewar gwamnati na sayan likafani da kuma itacen rufe kaburbura idan an yi mutuwa a jihar. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab daga Bauchi, bari mu leƙa jihar Kano inda aka yi wani babban taro kan tattalin arziki, inda Sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya sake jaddada mahimmancin janye tallafin man fetur da na wutar lantarki don yi ma jama'a aiki kai tsaye. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya ɗauke da cikakken rahoton.
Tun janye tallafin man fetur da gwamnatin Buhari ta yi jim kaɗan bayan hawanta mulki a 2015, inda litar mai ta yi tashin gauron zabi daga naira 87 zuwa 145, batun bai sake tasowa ba cewa tallafin ya dawo a wani tsari sai a lokacin muhawarar kasafin kuɗi. Kwanan nan batun ya bullo daga jawabin sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi. Matsayin sarkin dama ba sabo bane, dan azanta da nayi da shi a 2012 lokacin yana gwamnan babban banki, ya ce janye tallafin shine kawai mafita ga Najeriya.
Kullun a Najeriya muna fitar da gangar mai miliyan 2 ko miliyan 2,200,000. In Nigeria mutum miliyan 167, kan kowace ganga akwai mutum 80. Idan an sayar ba wai kuɗin nan gaba ɗaya gwamnati yake zuwa ba, rabin kuɗin, wani sai ma sama da rabi, yana tafiya wajen kamfanonin man da suke aiki su Shell, su Mobil da sauransu. Mai za a yi wa mutane? Tallafin mai za a ba su ko lantarki za a ba su ko titi za a gina musu ko gada jirgin ƙasa za a yi da jirgin ƙasa yadda za su daina wahalar kullun shiga mota?
har na gama secondary daga Lagos jirgin kasa nake shiga da zo Kano. Yanzu ina yara suke samun wannan? Idan baka da kudin jirgin sama, sai dai ka sa yaranka a cikin mota cikin hadari. Duk waɗannan abubuwan a ina gwamnati za ta yi idan za mu dinga diban naira trillion daya ana biyan tallafi wanda gashi na faɗi yawancin sama amfanin sa ba zuwa wajen mutane.
To me yasa ke dawo da batun tallafin ne bayan kawar da shi da aka yi shekaru hudu da suka wuce? Masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya zalakin kan kayyade farashin litar mai.
Dala lokacin an kayyade mata farashin 280. Idan suka shigo da mai da wannan farashi din za su yasu sai zai je har 145 za su samu dan riba. Dala ya tashi ya koma inda ka tuna 500 da wani abu. Bambanci na gwamnati shine yake biya domin dan Najeriya mu talakawan mu sai mai akan naira 145. Dole yanzu a cire wannan. A bar kasuwa ta yi halinta. Dole za a sha wahala. Amma kuma in aka duba aka cire cin hanci da rashawan da karairayen da ake irin ma yawan man da ake kawowa. Zaka gani abun ba zai kai haka ba.
Kungiyar kwadugon Najeriya NLC ta shafa tali da dalilan cire tallafin. Comrade Ayuba Wabba shugaban kungiyar dagon wanda ya gona zanga-zanga ya jike a 2015 amma talakawa suka yi breach da matakin.
When the union says
Wabba ya ce kungiyar ta yi dogon nazari ne da mutunta roƙon da uban jam'iyyar APC Bola Tinubu ne yayi na janye yajin a tattakin da ya zo a helkwatar kwadugon.
Yazo har kungiyar mu yayi roƙo. To idan ba mu saurara da wannan ba su wa za mu saurara musu? Ko a cikin harkar mu na rayuwa akwai wanda zaka ga kiman sa kuma kaga cewa in ya faɗi magana ka bashi wannan daman. Ya ce ku bani dama idan har kuka janye ni zan wuce gaba za a dawo tebur dan sasantawa a ga kuma yanda za a shawo kansa. Ai ko ina ganin mun yi abin da ya kamata.
Shugaban kamfanin fetur na Najeriya NNPC mai barin gado mai Kantibaru ya nanata cewa gwamnati ba ta da shirin ƙara farashin litar mai. Nasira da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe da El Hikaya har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku da ma tambaya ni ke da
duk da ana kwadayin a saka mata a guraren nan in aka baki aiki irin wanda ba za ki iya ba kake karba saboda kada idan bakin kin gaza aje a ce a ai dan duk mace ce ta kasa ta kada.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis 27 ga watan Yuni shekara ta 2019. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu Hajiya Hawwa Al-Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a majalisar dattijan tarayyar Najeriya da kuma Barista Aisha Ali Tijjani agogwar mai kare haƙƙoƙin bil'adama musamman mata waɗanda muka gayyata domin bibiya kan yadda za a cimma burin damawa da mata a dukkan matakai. Madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Hajiya Hawwa abinda take gani ya kamata gwamnati ta maida hankali akai wajen cika guraben da kuma tabbatar da shugabancin kwarai. Sai ta bayyana cewa
ni a nazarin da nake yi shine idan ka zo kayi aure misali ka san kana da nauyi a kanka tattalin arzikinka kake dubawa wace sana'a ce ta dace da kai wanda zaka iya ciyar da matarka da ƴaƴanka. To haka zalika idan ka zo gudanar da mulki tattalin arziki shine nake yin digirgira akai. Tattalin arzikin Kano misali menene? A'a, muna da dawanau ne banda dawanau wanda dan adam muke da wanda yake da jari ne misali sai mu duba mu ce likitoci nawa gare mu waɗanda suka kimiyyar siyasa nawa gare mu waɗanda suka karanta shari'a nawa gare mu ƴan jarida irin ku nawa gare mu duk kowanne sai mun saka shi a gurbinsa sai tukunna aiki ya zaman tuya ya daidai. Wannan shine batun da nake yi. Ana da wajen mukamai sun kusan 100 wanda yake a cikin jihar Kano mata ba su samu ba.
Barista, yanzu kamar da nake ta faɗa za a kafa gwamnatoci a matakan jiha da tarayya da irin waɗannan matsalolin ya kike ganin makomar watakila mata a cikin wannan wato wa'adi na mulki da za a shiga ko da aka fara tun daga ɗaya watan jiya ranar 29 ga wata.
To
A gaskiyar magana shine makomar mata a wannan tafiya da aka sa gaba, mutukar ba su samu wakilcin da suke bukata ba. Muna nan jiya yau kuma babu wata magana ci gaba. Tisa za ku ji maganganun mu suna kama da juna, babu wata magana ci gaba. In dai ana so mata su ci gaba, sai an ba su kulawar da ta dace, an ba su ilimin da ya dace, an ba su, an haɓaka tattalin arzikinsu. Domin da arzikin da namiji yake da shi, idan mata za su zauna babu arziki cikin talauci, saboda jiya ta riga ta kasance, yanzu ga yadda muke ciki. To idan muka yi amfani da iliminmu na jiya da yau da muke ciki, to fa za mu iya harsashen gobe ya za ta kasance. To a gaskiya idan ba mu samu kulawa da ta dace ba, ko da wajen nadin mukaman ne, to a gaskiya muna nan jiya yau. Wannan nadin mukamai da za a yi,
ana magana nadi daban, ba da dama. Kuma a nada barista Aisha a ce ita ce kwamishina kaza, ko minista kaza, ko MD kaza, ko executive secretary kaza, wani abu ne mai zaman kansa. Sannan a bata sukunin yin bajinta ta amfani da basirata, kuma wani abu ne daban. Ya kike kallon za a bullo wannan matsalar? Misali yadda ku matan ba za a mai da ku aljihun baya ba, misali an nada ku ana ce kuna tafiye, amma kuma a cikin office ba a bari ku yi aikin da ya kamata.
To gaskiya magana ƴan uwata ce, indai ba za a dinga duba wance ta dace ba, wance ta goge, a ɗauko ta a sata don gogewarta da ƙwarewarta a fanninta da dacewarta da cancantarta da sanin ya kamatanta a gurin, a saka ta a kuma batta wannan yi mata, shi zai sa ta zo ta yi aiki, ta baje fahimtarta, ta ƙure ƙwaƙwalwarta, ta matse linzaminta wajen tabbatar da cewa ni fa na san kanka za aka dora ni, to dole in isar ma wannan manufatawa. Amma dan a ce wai an kawo ka na ɗaya wata kujerar ma, idan ka zo ka tambayi mai kujerar, ita kanta ta san alfarma aka yi mata ba dacewa ta yi ba, ba za ta iya ba da abin da kujerar take so ba. Aikin da aka ce ta yi ba za ta iya ba, ko dai tana da ilimin bai isa ba ne, ko kuma ilimin bai tumbatsa akan wannan bangaren ba, ko kuma wani sau da yawa ma sai ka ga ilimin da ta karanta ta goge akan shi daban kujerar da aka bata ta yi aiki a kanta da ba.
Hajji Hauwa, menene shawarar ki ga mata kalilan din da misali yanzu za a nada ko tinima aka nada a mataki na manyan mukamai, ko da a matakin aikin gwamnati ne da ake cewa civil service, da kuma nadi na siyasa? Domin yanzu mun ga anan Kano, misali gwamnan Kano kwanan nan ya nada mukaman da ake cewa permanent secretaries, manyan sakatarori a ma'aikatu da hukumomin gwamnati, akwai mata a ciki da kuma directorci. Gwamna Rufa'i ya yi nadi na farko nan masu taimaka masa na musamman, akwai mata a ciki da dama, na ga sunaye. Haka zalika gwamnan Gombe da ya nada mutanen da su taimaka masa kafin labarai, na ga mata mace ko ɗaya ko biyu ne a ciki. Menene sa kwanki gare su, misali dan gani cewa misali akalla tunda su yanzu abinda kuke kira representation ne a wannan matakin, ana kallon su a matsayin wanda suke wakiltar ku, menene shawararki ko sa kwanki ga ire-iren su da ma waɗanda za a nada nan gaba?
Eh, to babban abin da ko da yaushe nake faɗi duk a lokacin da ko namiji ko mace, zaka ji ina yawan cewa ko namiji ko mace, kuma wajibi ne na faɗa haka saboda a matsayina na kamar yadda tuntuni ake ta magana, wanda ni karatuna ne, saboda haka magana ce na san cewa idan dai har za a yi mulki, ko namiji ko mace ne aka dora ka a guri, dole ka amfani da iliminka kuma ka zamanto mai gaskiya. Ka amfani da iliminka, wallahi na kan ce idan ka san ba za ka iya ba ka karba ma. Kuma ko macen ce a yanzu duk da ana kwadayin a saka mata a guraren nan, in aka baki aiki irin wanda ba za ki iya ba kake karba, saboda kada idan bakin gaza aje a ce ai dan duk mace ce ta kasa ta kada, ta zama to mai gaskiya. Ka kwatanta gaskiya, ka tsaya ka jajirce. Kuma a zamanin da muke ciki, wanda muke cewa zamani na amfani da na'ura, ya zamanto hankalin mace ya zamanto ya kai gurin na cewa yanzu magana ce ana cewa duniya ta zama gari guda. Kada ta yi tunanin cewa a cikin ɗakinta take, a cikin ƙuryar kuma lungu take. Magana ce duk office ɗin da aka ajiye ki ana so ya yi fice. Wannan shi ne muke gaya wa ɗalibanmu muna musu bita. Duk inda ka ga aka saka ka a guri to ka tabbatar cewa ka yi fice. Fice a ina, ba a local government ɗinka ba, kuma ko da aikinka na local government ne. Fice a ina, ba a state ɗinka ba, kuma ko da aikinka na local government ɗin ne. Ka yi fice ya zamanto kai ne mai aikin local government da ya yi fice a duniya. Yanzu duk duniya haka akwai abin da muke kira benchmark. Wannan benchmark ɗin shi ne zai zamanto kake dubawa. Saboda haka ni ina kiran mata cewa duk abin da kika saka a gaba ki tabbatar cewa kin yi fice a duniya ma gabaki ɗaya. Kuma ki nemi ilimin sa, idan ba ki da shi, idan kina da ƴan uwanki mata wanda za su tallafa miki, ko kuma wani wadan za ki iya amfani da na'urar gizo-gizo, ki duba ki ga yadda ake abin. In kin kasa, mu da muke consultants, a neme mu kyauta, za mu tallafa wa mata.
Nan kuma za mu da sa'aya bibiya kan wannan batun. Da kuma fatar matan da Allah ya sa suka samu shiga gwamnati za su riƙe amana, su zama kyakkyawan gurbi domin bude ƙofa ga na baya. Mata, kuma muna so mu ji daga gare ku. Tambayar ita ce menene za ku so ku ga matan da suka samu mukamai sun yi da za su zama da ma'ana a wannan fafatukar? Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in. Yanzu a madadin baƙin namu Hajiya Hawwa Al-Yakub da kuma Barista Aisha Ali Tijjani. Muna kuma mika godiya ta musamman ga magidantansu domin gagaruba gudunmuwar da suka bayar ga nasarar wannan shirin. Sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya jagoranci tattaunawar da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan.
To madalla, yanzu bari mu ba sarfi lwaje domin sake jin takaitaccen labaran duniya.
To a takaice jiya Laraba, majalisar dokokin Amurka ta amince da wani kudurin doka da zama magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico, wanda ya tanaji samar da kasafin dala biliyan 4 da kuma wasu sabbin ka'idoji na kula da bakin hauren da aka kama musamman ma kananan yara. Masu neman zama 'yan takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara a daren jiya Laraba a wani taron farko na kamfen da aka fara yi na zaben shekarar 2020. Dukkanin suna neman kayar da shugaban kasa Donald Trump bayan yin wa'adin farko a fadar White House. An fi mai da hankali akan Sanata Elizabeth Warren, 'yan majalisa daga arewa maso gabashin jihar Massachusetts, wadda sakamakon ƙuri'ar ra'ayin mutane ta nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin wanda ko wadda 'yan Democrats za su zaɓa don karawa da Trump a zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamban shekarar 2020. A cewar wani sabon rahoto, ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS ta yi wasu shirye-shirye na sake dawowa cikin sauri da kuma tsanani fiye da lokacin da aka fara bullowa a duniya. Rahoton na sake dawowar ISIS karo na biyu ya duba yiwuwar maido da ta'addanci da cibiyar binciken yaƙi ta ISW ta yi. Haka kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa zai yi ƙungiyar ta'addanci ta IS ta sake mayar da wani yanki a Siriya da Iraki, inda ta nema ta shige sake ƙwato wasu wurare. Wasu mata uku sun zargi tsohon shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jame da yin musu fyaɗe da sauran nau'ikan lalata ta ƙarfi da yaji a lokacin da yake kan mulki. Mace ta hudu ta ce wasu hadimansa sun ajiye ta a wani ɗakin otal har na tsawon kwanaki uku don a yi lalata da ita ta ƙarfi da yaji. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Human Rights Watch da ƙungiyar Trial International, waɗanda dukkaninsu biyu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne, sun hira da mata huɗun har ma da wasu tsofin jami'ai.
To a gaishe ka masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Kumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai CD wanda ya ba da umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Darrell Smith, ni Daula Salim nake cewa sai kuma an jima kaɗan idan Allah ya kai mu.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.